sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Da fatan an kuni lafiya. Hadiza Chari ce tare da Mahmud Lalo cikin farin cikin sake saduwa da ku yau Alhamis 13 ga watan Agusta shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno da ma sauran gwamnonin Arewa maso gabas sun nemi gwamnatin tarayya ta samar wa ɗan sanda manyan makamai irin na sojoji domin ci gaba da tunkarar mayakan Boko Haram. Haka kuma a jihar Kano ana ci gaba da cece-kuce dangane da matakin da kotun shari'ar musulunci ta Kano ta dauka na yanke hukuncin kisa ta hanyar jifa wato Rajamu wani dattijo ɗan shekaru 70 bayan samunsa da laifin yin fyaɗe ga wata yarinya 'yar shekaru 12.
Doka ta yi daidai kuma kotu ta yi daidai. Ba irin kokarin da ba ni ba shekara da shekaru mu ne zuwa gidan hisba, mu ne zuwa gidan 'yan sanda.
Ga kuma ku ji rahoto na musamman kan martanin da mazauna yankin Arewa maso gabashin Najeriya suka yi game da kafa hukumar kula da yankin wato North East Development Commission NEDC kamar takwarata ta Niger Delta NDDC sai kuma rahoton wasanni a takaice. Amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum. Amurka ta bada samun karin mutum 1,500 da suka mutu a duk faɗin ƙasar sanadiyar cutar COVID-19. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda tun daga watan Mayu. Lamarin da ya sa yawan waɗanda suka mutu ya kai 166,027. Waɗannan alƙalma da aka fitar a jiya Laraba sun nuna cewa aƙalla ana samun sama da mutum 1,000 da ke mutuwa sanadiyar cutar ta COVID-19 a kullum. Cikin tsawon mako biyu da suka gabata a jere, gwamnatin Trump dai ta ba asibitoci umarnin su daga aika alƙalmansu zuwa ma'aikatan lafiya maimakon hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC. Tana mai cewa yin hakan zai taimaka wa matakan tattara bayanan. Kakakin majalisar dokokin Lebanon Nabih Berri ya yi kira da a gaggauta a kafa sabon gwamnati yayin da 'yan majalisa suka amince da dokar taɓacin da gwamnati ta saka na tsawon mako biyu. Bayan mummunar fashewar da ta auku wacce ce sanadin mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu dubbai. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta Lebanon ta ce kakakin majalisar ya yi kiran ne ga 'yan majalisun a zamansa na farko, inda ya ce da su hanzarta kafa wata sabuwar gwamnati. Tun rahotanni suka ce 'yan majalisar sun fara tuntuɓar juna kan yadda za a kafa gwamnatin a ƙasar ta Lebanon wacce ke da matsalar nuna ɓangaranci wajen raba madafan iko. A bangare guda kuma babban jami'in diplomasiyan Amurka David Hill a Beirut ya faɗa a yau Alhamis cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka za ta haɗa kai da hukumomin Lebanon da masu bincike na ƙasa da ƙasa domin gano asalin musabbabin fashewar da ta auku a ƙasar. Mayaƙa masu ikirarin jihadi sun karɓe ikon wata tashar jiragen ruwa mai muhimmanci a lardin Cabo Delgado da ke fama da rikici a arewacin ƙasar Mozambique. Kamar yadda sojojin ƙasar suka faɗa wa VOA, karɓa ikon tashar mai suna Masimbowa da Fariya a ranar Laraba na zuwa ne kwana biyar bayan mummunan faɗan da ya auku tsakanin 'yan ta'addan da jami'an tsaron ƙasar ta Mozambique. A cewar jami'an ƙasar, har zuwa yau Alhamis, tashar jiragen ruwan na hannun maharan. Tun dai daga shekarar 2017, mayaƙa masu ikirarin jihadi waɗanda wasu suke da alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS suke kai hare-hare akan fararen hula da jami'an tsaro. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 1,000, kana ya raba wasu sama da mutum 210,000 da muhallansu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da takwaran aikinsa Anzi Loga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma wacce ta shafi sabuwar fasahar samar da hanyar sadarwa intanet ta 5G. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Morgan Atagos ta ce yarjejeniyar fahimtar juna da aka rattaba hannu a kai a yau Alhamis ta nuna muhimmancin tsaron fasaha ta 5G a tsakanin kungiyar tsaro ta NATO da kungiyar tarayyar Turai ta EU. Cikin wani sakon Twitter da ta wallafa, Atagos ta ce kasar Slovenia ta shiga jerin kasashen da suka himmatu wajen yin kandagarki ga sha'anin tsaronsu da kare bayanan sirri da fasahohinsu. ziyarar ta Pompeo a kasar ta Slovenia ita ce ta farko da wani sakataren harkokin wajen Amurka ya kai tun bayan shekarar 2011. Mai yiwa Amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage radadin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu. Tattaunawa da ake yi kan sabon tallafin ya kawo ƙarshe yayin da fadar White House da Majalisar Dokokin Amurka suka gaza cimma matsaya kan yawan kudaden da ake bukata da kuma yadda za a tunkari agazawa jama'a kasar da makarantu da kuma tsarin da za a bi wajen daƙile cutar ta COVID-19. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin da ya kasance shine babban wakilin shugaba Donald Trump a wannan zama yayi yunkurin farfado da tattaunawar, amma shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun yi fatali da bukatar sa wacce suka ce ba ta karata karya ba, suna masu cewa gwamnatin Trump sun cije a wuri daya. Shugaba Trump dai ya dora laifin rashin samar da karin tallafin a kan 'yan Democrat wadanda ya ce sun rike wuyan Amurkawa. Barkewar cutar coronavirus da aka sake gani a New Zealand ta sake sa Prime Minister Jacinda Ardern dora birnin Auckland a mataki na kulli. A yau alamis hukumomi a arewacin birnin na Auckland suka ayyana samun karin mutum 13 da suka kamu da cutar, wadanda suke da alaka da 'yan gida ɗayan nan mutum 4 da aka samu dauke da cutar a baya-bayan nan. Wannan lamari na nufin waɗannan sabbin mutane da suka kamu da cutar su ne na farko da aka samu bayan kwana 102 da ƙasar ta New Zealand ta yi ba tare da samun mutum ko guda ba. Yanzu adadin mutanen ya kai 36 ciki har da mutum ɗaya da ya shiga ƙasar daga ƙetare. A halin da ake ciki, Prime Minister Ardern ta saka birnin Auckland mai yawan mutum miliyan 1.6 a mataki na kulle halin da tsawon kwana 3, inda aka tilasta wa kowa ya zauna a gida illa waɗanda za su fita neman muhimman abubuwa. An kuma jibge jami'an tsaro akan iyakar birnin na Auckland domin su hana duk wani da ya yi yunkurin ficewa daga cikinsa.
Madalla a kaita Muhammad Lalo da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu shiga taskar hotunan namu. A 'yan kwanakin nan ne gwamnatin jihar Borno da ma sauran gwamnonin Arewa maso gabas suka nemi gwamnatin tarayya ta samar wa 'yan sanda manyan makamai irin na sojoji don ci gaba da tunkarar mayakan Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
'Yan sandan Najeriya dai sun dade suna taka rawar gani a yaki da mayakan Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. Don kuwa 'yan kwanakin nan ma sai da 'yan sandan suka ceto wasu sojoji da mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da su tare da kwato wasu motocin sojojin daga 'yan Boko Haram din a jihar Borno. Ba mamaki irin wannan kazar-kazar na 'yan sandan ne ya sa gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ke kiran gwamnatin tarayya ta samar ma 'yan sandan manyan makamai irin na sojoji don kara tunkarar mayakan na Boko Haram.
Dole ne mu tabbatar din wannan abun ba zai yiwu ba. Mutane su zo mu tara kanmu. Amarbinmu mutane 2,300 su gada police na wannan mujamu da ki bada ban san amfanin soja nan ba, soja 2,200 suna baga.
Gwamnan jihar Borno kenan kuma shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya Farfesa Injiniya Babagana Umar Azulu ke kara jaddada irin rawar da yake ganin 'yan sandan ka iya takawa a wannan gwagwarmaya. To ko shin gwamna Azulu ya dawo daga rakiyar sojojin ne? Tambayar kenan da nayi wa mai magana da yawun gwamnan Isa Umar Gusau.
To magana ne a lokacin na batun rai, amma gaskiyar magana shi ne bai dawo daga rakiyar su ba. Sai ai gwamnan ya shaye ban sojoji akan irin gwagwarmaya su, amma ya san gaskiyar magana shi ne sojoji akwai matsala da yawa. Ko shi kan sojojin sun shafa rafuka da matsala da yawa. Tunda akwai matsala da yawa. Shi hana 'yan sanda a ba su wasu kayayyakin yaƙi na musamman.
Masana tsaro irin su Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ga yadda ake kallon wannan al'amari.
Wannan magana da gwamna Babagana Professor Babagana Zulum ya yi, na farko dai ni zan iya cewa na fahimci gajin haƙurin shi ko kuma shi ya kai matuƙa yana ganin yaƙin nan ya iya ƙare a daidai lokacin da yake ganin ya kamata ya ƙare. Maganar cewa a ba 'yan sanda manyan kayan aiki kamar su artillery a gaskiya ba shine zai zama mafita ba saboda ni shi fa a kai aikin soja daban aikin dan sanda daban kuma abun da yasa aka kafa soja daban abun da yasa aka kafa dan sanda daban shi dan sanda tun tarihi dan sanda yana cikin mutane ne abun da ake tsoro shine dan sanda ya dinga gaba sai dan sanda su dinga tunani kamar soja ko su dinga samun makamai kamar soja a gaskiya ba zai haifar da mutane dan ido ba a kawo maganar cewa dan sanda ya dinga kallon kamar shi soja ko kuma ko mutane su kallon da soja dan sanda ɗaya ne ba zai yi ma su kansu dan sandan amfani ba ba kuma zai ma jama'a amfani
kuma duk kokarin da muka yi dan jin tabakin mahukuntan sojoji da ɗan sandan abin ya ci tura Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma bari mu leka jihar Kano inda masu sharhi kan al'umuran yau da kullum musamman malamai da ƴan gwagwarmayar ƴancin mata da ƙananan yara ke ci gaba da mayar da martani game da matakin kotun shari'ar musulunci ta Kano wanda ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar jifa wato lajamu ga wani dattijo ɗan shekaru 70 bayan samunsa laifin yin fyaɗe ga wata yarinya ƴar shekaru 12 daga Kano ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarin bayani
Hajiya Laraba ne kotun karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Yola ta tabbatar da laifin ga tsohon mai suna Mati Audu na ƙauyen Farsa dake karamar hukumar Tsanyawa a nan jihar Kano kana daga bisani ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar jifa wato rajamu hukuncin na zuwa ne kwana biyu bayan wata kotun shari'ar musulunci a nan Kano ta yanke makamancin wannan hukunci ga wani matashi dan shekaru 22 bisa laifin batanci ga manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madam Mustafa Muhammad Dandime yayi tsokaci
magana ta gaskiya waɗannan hukunce-hukunce tsari ne na addinin musulunci kuma haka suke a musulunci lokacin da Shehu Usman bin Fodio yadda Allah ya tabbata a gare shi wato ya karbi jagoranci na al'umma kuma a ƙarƙashin daula ta musulunci wannan lokutan duk abubuwan da aka aikata a ƙarƙashin waɗannan sarakuna waɗanda Shehu Usman ya nada duk sun zartar da irin waɗannan hukunce-hukunce kuma daidai da yadda yake a tsari na addinin musulunci kuma hakan yake irin yadda aka zartar a yanzu babu wani bambanci babu sabani amma lokacin da tura suka zo irin waɗannan hukunce-hukunce da sun karbe su domin yanzu ba an ce an yanke hukuncin ba yadda aka ce an yanke hukuncin kuma an ce an ba da dama a daukaka ƙara to daukaka ƙaran nan da za a kai kotun ne ta ne ta wadda take ta turawa daga nan kuma a nan ma sai an ce sai gwamnati ya sa hannu to a da babu wannan
ana su bangaren kungiyoyi da cibiyoyin gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara sun dade suna fafutukar ganin daukar tsauraran matakai ga masu irin wannan ta'ada Hajiya Hawwa Ibrahim El Yakobi ita ce daraktar gidauniyar ilimin nafi'an mai tallafawa ilimin ƙananan yara a nan Kano
doka ta yi daidai kuma kotu ta yi daidai ba irin kokarin da bamu ba shekara da shekaru mu ne zuwa gidan hisba mu ne zuwa gidan ƴan sanda mu ga ya za a samar wa abin aiwatar hanci in ba a fara hukunci mai tsauri ba kuma a tabbatar an zartar da wannan hukunci ba wai a yi shi ba kuma shikenan a yi sama da fadi da irin wannan hukuncin ba saboda yaran nan da ake yi wa fadi kowa ya riga ya sani an riga an kassara musu rayuwar su wai sun mutuwar ma suke kuma shi kamar hukuncin kisa kamar wanda ya hukuncin kisa aka ce za a kashe shi sai a ce ka a kashe shi to wanda ya fadi ma kisa yake in ana mutuwa sau 10 ya kamata ya mutu sau 10 saboda ya kashe mutun ya kai 10 dan haka dole a yi hukunci kuma dole a zartar da hukunci
sai dai malam Mustafa Muhammad Dandime ya ce zartar da hukunci irin wannan na nuna koma baya a tsakanin al'ummar musulmi
to idan za mu kalli abin a fadi ne ba ci gaba bane a addinin musulunci shi fa musulunci kullun shi so yake hana barna so yake kullun a kiyaye manyan laifuka kaga wannan an ce matashi ne dan shekara 22 wancan an ce dattijo ne kusan shekara 70 akwai matsala yaya muka bari har yaran nan ya kai shekara 20 bai san kima da daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana kallon sa yana rayuwa a cikin mu sannan wannan dattijon wanda shine zai jagoranci al'umma kuma yaran nan ya rika nuna musu ga abin da ya kamata su aikata yau kuma shine yake aikatawa mafita mu ƙara dawowa baya mu duba tarbiyyar ƴaƴanmu mu ƙara dawowa baya mu duba yadda dattawan mu suke tafiyar da al'amuran mu kuma da mun ai an ce ana samun dattijan arziki ne lokacin da aka samu yaran arziki
malam Mustafa Muhammad Dandima kenan guda cikin malaman addinin Islama a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Ma Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz da rahoton sa na musamman na wannan makon.
Yanzu a yanzu rayukan dama ne ma suka salwanta baya ga dukiya. Sanadiyar ta shi tashin hankulan Boko Haram yayin da aka tarwatsa garuruwa, lalata makarantu, asibitoci da ma sauran wuraren hada-hadar jama'a, mutum da har kullum al'ummomi yankin ke makira ne da ke musu dauki. To sai dai kuma wani mataki na kan da garke domin tada koma da al'ummomi yankin arewa maso gabashin Najeriya, wanda su ne mata shi tashin hankula na Boko Haram din tafi shafa, yasa gwamnatin Najeriya kafa hukumar kula da yankin, wato North East Development Commission NEDC, wato kamata koranta na Niger Delta NDDC. Hukumar da kullum take yin tutar tada koma da al'ummomi na arewa maso gabas, batun da wasu kuma ke ganin ba ma haka zancen yake ba.
Ba mu gani amfanin North East Development Commission ba, muna jin suna, muna gansu a television, muna ji bajin da ana ba su da sauransu, ba mu gan kome ba. Da a ce mako sun gina kwalibeci, da a ce mako sun gina buka ma wata tsoho wanda mun sani, da mun ce suna kan aiki. So a ganin mu North East Development Commission har yau ba mu ji su ba, muna kuma kira da babban murya su gaggauta zuwan su a wuri mu domin a gina gidajen mutane, a gina churches, a gina masallatai, a kuma compensating yan kasuwan da sun rasa dukiyoyin su ba su jari a wannan lokacin.
Abubakar Sayidu Jimo, guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar PDP a Najeriya da kan yi tsokaci kan harkokin arewa maso gabas, ya dubi manufar kafa wannan hukuma da kuma yadda malam mura ke tafiya a yanzu.
A ayyukan da ya kamata su yi da makudan kudaden ƴan Najeriya ko ko kudaden ƴan arewa maso gabas, a tunaran kamar haka. Idan ka dubi uba da kuma yanayi da muka shiga a kasan nan, musamman abinda ya jibanci harkan Boko Haram, irin yadda tattalin arzikin arewa maso gabas ya tabarbare, idan ka dubi abinda ya jibanci harkan kasuwancinmu da harkoki na ilimi da kuma harkoki na kiwon lafiya, duka kusan ya tabarbare a wannan yanki namu. Shinan kanka ne lokacin Boko Haram yadda suka kawo karye wanda tarin arziki na ƴan kasuwanninmu, suka yi ta ɗiban ganima na ƴan kasuwa kayayyakinsu. Za ka samu wani yana da dukiya ɗumbin yawa, amma wannan shi ta kawo masabar kasancewansa a talauce don irin wannan ganima da suka ɗiba na kayan al'umma. Kuma har ilau idan ka dubi abin da ya jibanci bangaren rashin kiwon lafiya da nake faɗi, a kiwon lafiya mu ya tabarbare, magunguna dan karanta a dakunan shan magungunan mu musamman mutanen da suke karkara. Za ka samu lallai kuwa abin da ya jibanci suna da karancin magunguna da kuma wurin kwanciya da kuma abin sanyawa a baka. Duka wannan mutanenmu musamman da suke karkara na wannan yanki na arewa maso gabas, mutanenmu sun shiga wannan hukuma din. Idan ka harkan ilimi Alhaji Ibrahim, za ka samu harkan ilimi ƴaƴan talakawa ba sa iya zuwa makarantu, kuma ko da sun iya zuwa, waɗanda suka iya zuwa makarantun sai sun sai ɗan siyar da hatsinsu suke da shi, ko ku kaga wani uba ya kama ɗan akuyansa ko agwagwa ko kaza, sai ya sayar da kafin nan ya samu ya dan bawa ko kuma dinka yaron ma riga wanda zai sanya matsayin uniform wanda zai tafi wannan makaranta din. To wannan irin wannan kalubale muna tsammanin cewa mutanen North East Development Commission za su maida hankalinsu akan ababa ɗaya da ya jibanci wannan.
Kamar Abubakar Jima ɗan PDP, shi ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adamawa Ahmad Lawal, ya kobi sahun masu yin kira ne da gudanar bincike na yadda hukumar ke gudanar da ayyukanta kamar yadda ma aka bincike hukumar NDDC.
North East Development Commission ne kowa ya sani an kirkiro ta ne saboda ta gina wannan wurare da suka saba suka samu barna saboda dalilin kungiyar na Boko Haram, wanda kuma ya kamata daga yanzu ya kamata a ce sun fara gine-gine musamman wuraren da aka lalata wanda mutane suke amfani da shi. Amma har ga zuwa yanzu sai dai kaji suna ba da kwangilan sayo abinci da wasu abu, wanda kuma ni ina ga a nan ba shi ne babban abin ne sa aka giko wannan North East Development Commission ba. An kirkiro su ne saboda su gina wuraren da aka rusa. Misali yanzu gadan da ya haɗa Micika zuwa Mubi Takare har yanzu aikin a tsaye. Ya kamata da North East Development Commission ta yi taking over wannan aikin, ta ga cewa ta gama wannan gana. sannan gadoji da aka karya tsakanin madagalimin cika duk ya kamata a ce wannan commission ta yi makarantu da aka rurrusa da wasu abubuwa ya kamata a ce ta gina amma sabanin wannan sai kasance wannan aikin ba shi suke yi ba kuma ya kamata a ce mutanen notice shi ya kamata su fi kowa gajiyan wannan wuri saboda an yi don su ne bara ma sai kaga ana bada aiki karasa su ake ba su kungilan ma na kawo wannan abu so don haka ni ina ga kusan kulliya ba ta ga kudin sabulu ba so ya kamata shugaban kasa da ƴan majalisa su kai wannan abun su sake duba su ga shin wani aiki suke yi kuma abinda aka sa su ayi suna ko ba sa yi so don haka bincike maganar bincike ya zama dole yanda ake binciken NDDC ya kamata National Development Commission ma a sa mata ido don bai kamata an kirkiro wannan wurin saboda mutane a gina wuri su koma ba sai kasance an kirkiro wannan wurin wasu kalilan mutane suke amfana da shi suna cika ajiyarsu da kuɗi so ni ina ga ya kamata shugaban kasa ya tashi bacci da ƴan majalisan tarayya su kasance sun samu wannan wuri udo don a kasance an gina wa mutane wuraren sun koma da damuna mutanen madagalimin cika yin kamar yadda na sani ba san wasu wurare ba ba sa iya wuce aka yi ruwan sama saboda wannan gada har yanzu aka rike ko da federal government ta bada kungila in aka gagara ya kamata mai zuwa wannan kamishin ta shigo ta ga cewa an gama wannan aikin shi yasa abin da yasa aka kirkiro ta assalamu alaikum
to wai ko anya wakilan al'umman yankin arewa maso gabas na sanar da yadda hukumar ta NEDC ke gudanar da ayyukanta a yanzu Honorable Jafar Magaji dan majalisar wakilai ne mai wakilta mazabar kanin hukumomin mubi ta arewa mubi ta kudu da kuma karamar hukumar mai ha
to mu ba amfani da taro in ana so a yi abu a wata mazaba in akwai waɗannan mutane don majalisar jiha na tarayya ko sinifin a tuntube to sun tare mene ne gaba a adamu ruwan sha ne a wannan wuri an ce yake da tsoron kwamishin dama muna da ruwa a wuri kaza wanda ya sa dai sun lalata ko kuma dama ba mu da shi muna da sai ne muke kokarin mu samu sanadiyar wannan Boko Haram ya sa mu rasa da abin da yake hannu ko ba za mu yi ba in aka tuntun don majalisun suke wani wuri sun san damuwoyi su saboda kullum suke kawo kuka shi kuma talaka yana gani kamar don majalisa komai a hannun sa yake duk da san wadon majalisa ne ana cikin ya san wadon majalisa ne kawo saboda ana ce masa yana a hannun ko yana kuma sai tare da ayyuka don haka ya kamata su nufin da kulomi kamishin da duk wasu wanda an yi tafi a kuma yi na rage radadin talauci da ayyukan sake gina al'umma su dinga tuntuban wahannan mutane mun ba ma kungila kuma mu caba wa kungila ba amma ya kamata su san hakkin al'umma da duba abin da suke a kan yi da haka ya kamata duk abin da za su yi nemi shawara a wurin saboda mutane ne kansu in suna yin yadda suke so to mu ba za mu yi ba saboda mutane ba za su yi ba da abin da suke so mu kuma amfani ne ko kuma muna magana ne da yawon al'umma wannan shi ne
to sai dai kuma yayin da wasu make suka da kuma zargin tafiyar hawainiya shi ko Yakubu Musa wani dan jarida da ke bin diddigin nan mura na Arewa Musa Gabas yace babu yabo babu fallan saha
kuma kowane yanki wato jihohin da wannan rikicin Boko Haram ya shafa suna da wakili a wannan Northeast Development Commission su in suna ji akwai wani abin da ba a yi musu sun tudu wakilin su ji me yake faruwa ya gaya musu don ba ha kawai ake tashi a je a fara sai an zanna an yi plan an tsara wasu shirye-shirye za su gani cewa lallai akwai abu a ƙasa wanda ake kokarin a yi musu kawai da wakilin ko ba a gama shirye-shiryen ba ne ko kuɗin ayyukan ba su shigo ba tukun.
kawai yanzu duk ƙoƙarin ji daga bakin jami'an hukumar ta Northeast Development Commission abin ko ya ci tura da ni ko an shaida ne sai dai na garzaya Abuja kasancewa babu ofishinta a jiha Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum sauraron gidan rediyon Murar Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni. Za mu fara ne da batun hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF tana jiran amsa daga ma'aikatar wasanni da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara a kan cutar COVID-19 game da wata bukatar fara kamfen don wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekara 20 da kuma na mata 'yan ƙasa da shekaru 17. Mazan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 20 ana sa ran za su fafata da 'yan ƙasar Burkina Faso a tsakiyar watan gobe na Satumba, yayin da kungiyar kwallon kafa na mata 'yan ƙasa da shekaru 17 za su kece reni da takwarorinsu 'yan ƙasar Ghana a farkon watan Oktoba. Ma'aikatar matasa da wasanni ta amince da kuduri daga sakatariyar game da dalar Amurka miliyan 2 da za a raba su ga dukkan kungiyoyi daban-daban. A wata sabuwa kuma, wani batu na yawo da ke alakanta cewa kasar China tana burin samun wani kwantiragi da zai ba da dama wa Sinawar tallata kamfanoninsu a ɓangaren harkar gasar kwallon kafa. A dangane da haka ne, sai tuntuɓi tsohon sakataren hukumar wasan kwallon kafa na Najeriya, Alhaji Sani Ahmed Toro, domin neman ƙarin bayani dangane da abubuwan da kwantiragin ya kunsa.
Muna ta ji ne raɗi-raɗi ake ta faɗa cewa akwai kontraki da ake so a saka tsakanin kamfani daga China za su haɗu da hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya da kuma su LMC, wato masu gudanar da professional league na Najeriya. Da wannan abu ba sabon abu bane, tunda an taɓa yin irin waɗannan abubuwa, amma ƙarshen duka kasance ba jin daɗi akan rabon baran-baran. Irin wannan abubuwa kamar lokacin da muka yi na Adidas, muka yi kuma na Nike, muka aka yi na Puma, aka yi da kamfanoni da yawa da wasu mutane suka fito su ma suka yi abu. Duk ya dogara ga ainihin abin da aka saka cikin wannan kontraki. Amma yawanci abin da ake sakawa a ciki sukan saka ne maganan su tallansu ne ma, yanzu kamfanin da za su zo ai za su yi talle ne. Kuma a ce China kuma ka san da masu kwallon kafa ba su yi nisa ba, kamar yadda 'yan kwallon Najeriya suka yi nisa aka san su a duniya gaba ɗaya. To za su zo ne watakila su kawo kayayyaki, watakila kuma su kawo maganan yadda ma za a gyara filin wasannin gaba ɗaya, watakila kuma su saka a ciki cewa ga irin abubuwan da za a ba wa ita hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya a shekara-shekara. Wata za a bayar wanda da aka ba su kuma 'yan club ɗin da za su shiga cikin wannan gasa. To abin da ya kunshe yake wanda dole ne sai an zo an faɗa wa mutane sun gamsu sun gani cewa lalle ba za a maida club ɗin Najeriya da 'yan kwallon Najeriya bayi ba. Shi yasa muke ganin lalle ya zama dole hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya in an kawo wannan kontraki su karanta su faɗa wa duniya, kuma musamman tunda abu ne na gwamnati kuma abu ne na Najeriya, dole ku shi ministan wasanni ya sa ido a kai, kamar yadda na faɗa shi kuma ministan shari'a ya sa ido a kai, saboda kada kwari club ɗin Najeriya, kada kwari 'yan kwallon Najeriya, kada kwari ita kanta Najeriya.
Abdulhamid Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Amurka ta bada samun karin mutum 1,500 da suka mutu a duk faɗin ƙasar sanadiyar cutar COVID-19. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda tun daga watan Mayu. Lamarin da ya sa yawan waɗanda suka mutu kai 166,027. Waɗannan alƙalma da aka fitar a jiya Laraba sun nuna cewa aƙalla ana samun sama da mutum 1,000 da ke mutuwa sanadiyar cutar ta COVID-19 a kullum cikin tsawon mako 2 da suka gabata a jere. Gwamnatin Trump dai ta ba asibitoci umarnin su daga aika alƙalman su zuwa ma'aikatan lafiya maimakon hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC, tana mai cewa yin hakan zai taimaka wa matakan tattara bayanan. Kakakin majalisar dokokin Lebanon Nabih Berri ya yi kira da a gaggauta kafa sabon gwamnati, yayin da 'yan majalisa suka amince da dokar taɓacin da gwamnati ta saka na tsawon mako 2 bayan mummunar fashewar da ta auku wacce ta yi sanadin mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu dubbai. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta Lebanon ta ce kakakin majalisar ya yi kiran ne ga 'yan majalisun a zamansa na farko, inda ya ce da su hanzarta kafa wata sabon gwamnati. Tun rahotanni suka ce 'yan majalisar sun fara tuntuɓar juna kan yadda za a kafa gwamnatin a ƙasar ta Lebanon, wacce ke da matsalar nuna ɓangaranci wajen raba madafan iko. A ɓangare guda kuma, babban jami'in diflomasiyyar Amurka David Hale a Beirut ya faɗa a yau Alhamis cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka za ta hada kai da hukumomin Lebanon da masu bincike na kasa da kasa domin gano asalin musabbabin fashewar da ta auku a kasar.
Kuma sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wannan sabon shirin. Ya sa madadin kowa da kowa musamman ma shi Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Da kuma Julie Nagas Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Chari ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.